الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barakatuh 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 12 ga watan 3 ga watan 4 shekara ta 2023 a lissafin Turawa zamu ci gaba da karatun mu na iyaye mata a wannan gari na Kumu a local government jihar Gombe Najeriya wanda muna kan darasin mu na halin mazajen mu a yau ko halin wasu mazaje bayani akan dabi'un mazajen wasu mata da kuma shawara da ya kamata a ba su ya za su iya rayuwa da su tunda suna da hali ne wanda yake ba mai kyau ba yau miji na tara shine muhtaqirul li zawjatihi mai wulakanta matarsa wannan mata da zamu magana akan mijinta yau ita kuma halin mijinta dan wulakanci muhtaqirun li zawjatihi me nace muhtaqirun li zawjatihi mai wulakanta matarsa shine mutumin da matarsa ba ta da wani matsayi a idansa muhtaqir li zawjatihi shine matar da ba ta da kima a wajensa muhtaqir li zawjatihi shine mutumin da yake wulakanta matarsa a gaban ƴaƴansa muhtaqir li zawjatihi shine mai cin mutuncin matarsa a gaban kishiyarta muhtaqir li zawjatihi shine mai cin mutuncin matarsa a gaban iyayenta ko abokananta ko ƴan uwanta muhtaqirun li zawjatihi har a gaban makotan matarsa ma yana iya wulakanta ta shi fa baya ganinta da kima kwata-kwata ba ta da wani matsayi kwata-kwata a idansa yahtaqiruha wa yazjariha wa idha takallamat askataha ya rena ta yana wulakanta ta in tayi magana ce duhin bakinki shi ne wai za ta kallama askataha shi kuma halinsa kenan yanzu zai tozarta ki yanzu zai wulakanta ki tsawa kuwa daman yanda kika san dan karamin yaronsa zai ta daka miki tsawa amma wai a hakan ke matarsa ce muhtaqir li zawjatihi shine mutumin da in matarsa tace ƴaƴa su yi kaza sai ce kar ku yi ku rabu da ita akwai irin wannan mazan ki wa yaro fada ki ja kunnen yaro ki ce kar yayi amma shi wannan bawa mijin naki shi kuma sai ya hana yaro ya bi umarninki alhali ko annabi a hadisi cewa yayi wanda ya fi cancanta ka fi kyautatawa sau uku sannan ka yi wa na gaba shi ne uwa sai an mata sau uku sannan a yi wa uba man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati qala ummuka wa ya fi cancanta ka kyauta zamantakewa da shi wani yake tambaya annabi manzo Allah ya ce mahaifiyarka thumma man sannan sai wa yace thumma ummuka sannan mahaifiyarka sannan sai wa yace sannan fa sai mahaifiyarka sewa sai mahaifiyarka na hudu sai ce summa abuka ko abaka summa adnaka adnak ashe Allah ya wajabta wa da ya bi uwa sau uku kafin ma ya ce ya bi uba amma shi wannan bawan Allah da muke magana yau akan sa wannan miji shi kuma shine in uwa ta bada umarni wa ƴaƴanta sai ce kasi ya hana su ina za ku je mama ne kike mai kira rabu da ita kuma kawai ku rabu da ita, wannan mugun hali ne, wannan tabi'a ce mara kyau, wannan munana tarbiya ne, ka nuna wa ƴaƴanka uwarsu ba komai bane a idansu. Allah shire ka. Mutaqirrin li zawjatihi shine mutumin da ra'ayi na matarsa baya dauka. Wance ce ce kada Allah rabu da ita? Kan zana maganan wani ma da wance zaka saurara. Baya karba. Ba ta da matsayin da za ta bada ra'ayi a gida abi. Kace dai tana nan a zaune kamar yar aiki. A'a. Kamar mai gadi wani lokacin ka kasa gane ita wannan matan wai meye ma matsayin ta a gidan. Akwai mata da suna fama da wannan ciwo a gidansu, ba su da sakat, ba a ganin su da gashi, ba a mai da su kowa ba, ga tarin ƴaƴa kuma suna da shi arziki Allah ya ba su, ga su kuma su ne suke haƙuri da mijin, amma ba su da kima a idan shi. Ina miki addu'a kada Allah ya jarrabe ki da irin wannan miji, ba ki da ra'ayi kuma baya karban bukatunta, musamman abin da ya shafe ta ita kanta, sai ya ja ta a ƙasa kafin ya karba, sai ya zama ba yanda za a yi. Idan ta zo da matsalolin ƴaƴanta ba zai karba don ita ba, sai dai duba wani janibin kawai. Mutaqirrin li zawjatihi shine zaki ga kullum ya fi mai da hankali akan ƴaƴansa akan matarsa, mai wulakanta matar shi kenan, shine muhtaqir li zawjatihi. ƴaƴansa su ne a gabansa. Ke bari in takaice miki zance, kin san yau akwai wadda idan tana son wani abu a wajen mijinta sai dai ta tura ɗanta ko ɗiyarta ta ce ku ce babanku ya min kaza. Wallahi ita da shi bata isa ta mai magana ba, amma in ƴaƴanta suka je suka ce sun roƙa mata, to zai yi. Ya fi ganin kimar ƴaƴan akan kimar uwan, bai kyauta ba, ba daidai bane. Yaj'alu ihtimamahu bil awlad muqaddaman alaiha, ya fi himmatuwa da kula da ƴaƴansa sama da uwar. Yana zuga ƴaƴansa su saba uwar. Idan uwar ta faɗa, yana nuna musu ra'ayin uwar fa ba komai bane. Wannan shine ainul uquq, haƙiƙanin saba wa iyaye da annabi yace kada a yi. Yau ga wani namiji yana zuga ƴaƴansa su fandare wa uwarsu. Muhtaqirun li zawjatihi shine mutumin nan da zai kira ƴaƴansa yana zagin uwarsu a gabansu. Uwarku ba ta da kirki, uwarku ba ta da mutunci, na riƙe uwarku ne wallahi saboda ganinku da tausayinku don kar ku laƙanta gidan nan, amma uwarku ba mata arziki ba ce. Muhtaqirun li zawjatihi kenan, a gaban ƴaƴanta, maniyinta, renonta, shayarwanta, ajiye saukenta, a tara mata ƴaƴanta a zazzage ta, kuma a nuna ita ba kowa bane. Ai ko ta zama kowa tunda ta yi naƙuda su ta haife su. Ai ko da mace tana da wannan ɗabi'a, bai kamata ka gaba ka tara ƴaƴanta ka gaya mata wannan baƙar magana ba. In wani yaron ya yi haƙuri ya yi shiru, wani sai dai ka ga yana hawaye. Mai barran bi walidatihi kenan, mai bin uwarsa sai ga yana zubar da hawaye, saboda yana cike da baƙin ciki ya ga ubansa yana tozartar da uwarshi. Wannan shine sifar muhtaqirun li zawjatihi. Yanzu dan Allah me yasa namiji ne wannan abin? Kuma yanzu dan Allah matar da take aure a ƙarƙashin irin wannan mijin, yaya za a yi ta ji daɗin aure? Babu labari. Ku yi mata addu'a, Allah ya yi mata. Amin. Allah kubutar da ita. Muhtajirin li zawjati shine mai zuwa a gida ce kai kar a bara'in kowa sai ni a gidan nan, ni ne namiji, ba wani wanda zai ce ayi in ba ni ba. Wai yana nufin ku rabu da maganar uwarku da abin da aka faɗa in ba daga baki na kuka ji ba kar ku saurari kuwa yana nuna cewa uwar ba ta da hurma ba ta da matsayi ba ta da kalima muhtajirul lizawdati shine mai zagin mace ya zagi iyayenta a gaban ƴaƴanta kamar yaya iyayenki mutanen banza iyayenki ba su da kima ke yanzu in halin ubanki ne ma zan rike ki ke yanzu uwarki irin mugun halin uwarki har tana da alfarmar da za a rike ma ƴaƴanta karki manta fa wannan abun yana gaya mata gaba da gaba ba koyi koyi yanzu ka bude bakinka kana zagin uwar matarka kana zagin mahaifin matarka kana tozarta dangin matarka kuma daga baya ka zo ka ce wai tai maka da ai kai ma baka zo da zancen gaskiya ba abinda kai ba shine ba to wannan muhtakirun ya zaude ci ke da ke nake ki ba hankali ki san irin mijin da zaki aura duk mutumin da kika wayi gari kika ga baya ganin kima iyayenki ko darajar su to ki nesa da shi kuma ana gane mijin da bazai ga kima uwata ko ubana ba tun daga neman aure in kika fahimci baya kimanta iyayensa karki aure shi dan tunda bai kimanta iyayensa ba ina tabbatar miki sai ya ja iyayenki a ƙasa a gabanki to ubansa ma bai ganshi da kima ba uban da ya haife shi uwar da ta haife shi ba ta da daraja tsawa yake mata kina jin ba zai wata ki uwar tsawa ba to me yake kai ki kika auro irin waɗannan mazan kwadai gelgeli shegen san duniya haka duk wacce ta jefa kanta to sai ta yanki haraji ke zaki biya harajin wata tace wallahi malam ubana zai gama jinya billahi alazim malam ko hanyar asibitin bai bi ba wallahi malam uwata ta yi ciwo ya buga ya ce ma maya jikinki wallahi bai zai bi malam amma ni in ta sa'uwar ba ta da lafiya yanzu zai tura ni ya ce dafa mata abinci ki kai mata asibiti ki gaishe ta uwarsa ita ce uwa ni tawa uwar bola ce wani muhtakirul lizawdati kenan wannan jama'a bayanan nan da ne shine yake sabbaba rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata a samu karahiya istimrarul karahiya bainal zawjaini gaba da kiyayya ya ci gaba tsakanin miji da mata saboda ba a ganin girman iyaye ba a mutunta juna sannan kuma ba ta da girma a idansa daga baya yana raba kan yaya daga baya yana kashi aure ina kira ga maza an yattaqullah maza ku ji tsoron Allah wa ta'rifu lin nisa'i qadarahunna ku san da kima da darajar matanku duk miji na arziki mijin kwarai ya san matsayin matarsa da kimar matarsa kuma duk mijin kirki baya mai da matarsa kamar baiwa ya tattake ta yadda ya ga dama wulakanci bai mata so ba a'a ai ce muku ne aure duk wanda ya auro wata mace ai yana so ta taimaka masa ne to shi ma sai taimaka mata kuma ina gaya muku wallahi musulunci bai shar'anta aure dan a tozarta mace a wulakanta ta ba bal annabi fada yake yana maimaitawa dare da rana a mutunta iyali a kimanta su wannan bata sunan addini ne wannan yasa makiya Allah suke buga misalai da irin rayuwar mu mummuna da muke yi da matan mu suna cewa addinin musulunci ya mai da mace baiwa suna zagin addini suna cewa musulmi ba sa gani kimar mata wanda ba haka bane ba ta gari ne a cikin mu suka bata mana suna kuma yanzu kai da kai nake kai yanzu kai da kaje ka wulakanta musu uwa so kake yi daga baya kai uban ƴaƴanka su ga kimarka in sun ga kimarka ma sai dai din suna jin tsoranka amma ba wai har a zuciyarsu ba muhtaqirun li zawdatihi wannan mutumin shine mai dukan matarsa a gaban ƴaƴanta wani ya kawo min kiss a masallaci ya same ni mun idar da sallah wataran yaro ne matashi sai na ga yana hawaye me ya same ka yace mallam daga wani gari na zo wajenka ina neman ka taimaka mun da fatawa nace me ya faru yace wallahi mallam ina shaida maka wataran sai na doke babana sai na buge shi nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya fara gaya mun kenan har yau yaron nan ina gano shi kuma ina tuno lokacin da yazo da irin yanayin da yazo nace me ya zafi yace mallam mutane ba sa tsoron Allah mallam babanmu mahaifiyarmu tun tana karama ya aure ta ta haife mu da yayyenmu da kannanmu amma wai har yanzu mutumin nan baya ganin kimar uwanmu wai in wani abu ya shiga tsakanin su can wai sai yazo tsakar gida a gaban mu yana zane ta da tsumagiya tana kuka tana wayyo Allah a gaban mu yace wallahi mallam bazan bari ba yace wallahi a gabana yake duddukan mahaifiyata tana ihu tana wayyo Allah tana cewa mu mata arziki mu taimake ta zai kashe ta wato wannan yana daga cikin bakin cikin abinda naji fatawar da aka yi min ban ji dadin ta ba har yau in na fade ta sai naji gabana ya fadi wallahi wannan wani irin bazan mutumi ne wannan mara kima mara kimanta dan adam uwa wasa ne ka zo kana dukan uwa a gaban ƴaƴanta balagaggu to wannan yaron ai mai hankali ne tunda har yayi tunanin bari yazo ya tambayi na gaba da shi yaji yaya hukunci in ya rama uwarsa cewa yayi kawai shi zai rama uwarsa dan radda uban ya dake ta wallahi shi ya rama mata nace kai hakuri kada ka rama mata yace to ya zan yi in kyale shi yana dukanta nayi shiru nace to iya abin da zaka yi ka kokari ka janye uwar da yazo zai dake ta yi maza ka ja ta ka sa ta a daki ka ce mama kule ka ce baba dan Allah kai hakuri kar ka zage shi kar ka yi fushi da shi kar ka yi fada da shi dan shi ma uba ne amma ka ce mama kuma ko ka fitar ita waje wannan umarnin da zai baka ka kyale shi ya dake ta in ka saba masa baka saba Allah ba dan bai kamata ka bar shi yana dukan mahaifiyarka a gaban ka ba haka yaron ne ya tashi yana share fuska yana damuwa to wannan shine kyakkyawan misali muhtaqir li zawdati mai wulakanta matarsa ba ta da ra'ayi ba ta da kima in ma ta bata masa kashi zai bata ba wai ya bata kashi a daki ba a gaban yayanta muhtaqirun li zawjatihi shine mutumin nan da idan wani abu ya shiga tsakaninsa da yayansa ko yarsa mai aure in ta je ta yi wani abu tsakaninta da mijinta sai ya ce kina yin kaza a bakacin auren uwarki ina ruwan uwarta me ya shafi mahaifiyarta haba mallam kin san akwai irin wannan mazan da suke da dabi'a da zarar ke a matsayin ki na ƴa a gidan mijinki kin yi wani abu na ba daidai ba sai ya ce miki in kika kashe aurenki kin kashe auren uwarki idan kika zo gidan nan sai na kori uwarki idan baki bar gidan nan ba a maimakon auren mahaifiyarki wallahi jama'ar musulmi ku shaida wannan dabi'a da maza suke yi ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane kuma wallahi wata uwar ba ta san hawa ba ba ta san sauka ba ba kuma ita take goyen bayan ƴarta da abinda take na rashin kirki ba kai wani abun ma ƴar gaskiya ne da ita amma tunda ra'ayin uban ya saba sai ya ce ko ki kaza ko in saki uwarki. Ni ban san iya adadin fatawowi da na sha amsawa akan irin waɗannan mazaje masu muguwar ɗabi'a da suke wulakanta matarsu uwar ƴaƴansu a gabansu, wai a ce wai in ƴa bace kaza ba wai za su ki uwarta. Akwai wanda kai Allahu akbar, wato duk wanda ke mu'amala da mata yake jin dambar wadda ake a cikin gidaje zai ga abin mamaki. Akwai wadda ta zo mun fatawa ta ce, malam Allah ya bani dan abin da ya bani, mijina ne ya mutu, ya bani da yaya da abin gado, na ɗauki 100,000 kaza na ba mahaifina, ita ma mahaifiyata na ba ta kaza, ita da na ba ta ma cewa ta yayi yawa rage, ai kina da marayu. Ta ce, malam dole da babana ya shiga cikin bukata sai ya bugu ya ce a bashi kuɗi. Ta ce, baba babu kuɗin nan, kuɗi ne na marayu, babu kuɗin nan. Sai ya ce mata, ko ki bani ko in sake uwarki. Don Allah ka ji wannan tunanin, ko ki bani ko in sake uwarki. Akwai wanda kuma aiki ita kuma take na gwamnati, tana fama da ƴaƴanta, duk wata tana dan tsakura musu abin da ya sawwaka, sai uban sai ya yanko rikici na kuɗi, sai ya yanko bil ɗin da ya mafi albashin, sai ya turo ya ce ƴarta baya. Sai ta ce, baba Allah ya saka da alkhairi, wallahi babu kuɗin nan. Sai ce, in kin bani kin tsare auren uwarki, in baki bani ba a maimakon auren uwarki. Suna nan maza masu irin wannan halin barkatai. Ko ya zo ya sa uwar a gaba ya ce, hajiya idan kika kuskura na ga wance ta shigo gidan nan, ta zo gidan nan, da ran da na yi ido biyu da wance a gidan nan, ta zo da sunan yaji ko rikici tsakaninta da mijinta wani, to ki haɗa kayanki da ke da ita ku fita, na sake ki. La ilaha illallah. Irin wannan hali shi ne abinda wasu daga cikin mata a yau suke fama da shi a cikin gidajensu. Allah ya yi, Allah shirya da wannan miji. To yaya mace za ta magance idan mijinta mai irin wannan halin ne? Na farko, kamar yadda na saba faɗa, addu'a. Ki dage da yiwa mai gidanki addu'a, Allah ya gane da shi, don halinsa bai da kyau. Abu na biyu, duk abin da zai jawo fushinsa ki guji fushin, nesa nesa, ki rinka rayuwar nesa nesa da shi. Abu na uku, tunda kin fahimci ga yadda yake, to ke kuma karki yadda ke aurar da ƴarki ga wani miji mai irin wannan halin. Tunda ke kin riga kin fada kin zurma, to kada ki bari ƴarki kuma ta fada wannan. Ki nemi taimako da iyayensa, in za su ba shi hadin, za su ba ki hadin kai, ko kuma ki nemi taimako da abokanansa ko malamansa, alƙalli ya tsare miki mutuncinki da darajarki. Lokaci bayan lokaci mata suna ta bugo waya suna fatawa dangane da halin da suka fada a hannun mazajensu masu irin wannan ɗabi'a. Miji na goma mai hana matarsa neman ilimin addini, wannan matar ita kuma Allah ya jarabe ta, mijinta baya son ta yi karatu na addini sam. In dai ilimi za ta je ta nema, in dai makaranta za ta, in karatu ne, ni wallahi sai yawo kullum, yau tun yau suke zuwa makaranta har yanzu halinki bai canza ba, to ba ki ƙara zuwa. Kai da kake zuwa masallacin juma'a kullum ana ma huduba, kai da kake sauraron wa'azi kullum, kai halin naka canja yi? Haka dan adam yake, yau ya gyara gobe ya bata, yau ya gyara gobe ya bata. Wai yau namiji wai wai sai ya ce wa matarsa ai yau shekarar ki biyar kina zuwa Islamiya. To ya isa haka karatun. To ai ba a rayuwa ba a zuwa makaranta. Ai so ake a mutu ana zuwa karatu. Ko shekara 20 zata tana zuwa Islamiya duk da ta je sai ta karu.
Ne tun da halinki bai canja ba to makarantar ma ba amfani ba ki sake zuwa ba.
To ai ka kashi kanka. In ka hana ta zuwa makaranta kan ai zittatina billah. Ka dada chako da abubuwa. Ka bar matar ka je makaranta. Kuma ya kamata maza su sani cewa kamar yadda haƙƙi ne ku ciyar da matan ku, ku suturtar da matan ku, ku ba su wurin zama, ku kula da lafiyar su, kuma haƙƙi ne ku ilmantar da su. In baka da ilimin da zaka bata karatu dole ta je makaranta ta koyi tahiya, ta koyi ayatul kursiyu, ta koyi bayanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya, ta koyi ya ma za ta yi maka biyayya, ta koyi ya za ta yi bayanin tarbiya. Dan a makarantar boko duka ba za ta koyi waɗannan ba. Amma mai irin wannan halin in digiri digirgir za ki je ki zai ga zai baki. Amma shi dai bidan wasa ba za ki je makaranta ba. Wani shi kuma ni wannan ustazan ba ya da nai da su ba sai dogon gemu neman matan mutane suke. Kuma yanzu kai mata 100 a makaranta, mata 200, 500, 1000 a makaranta duk a rasa matar da za a nema sai matar ka. Kuma wannan makaranta yau shekarar ta 30 tun kafin ma kai wayo ana yin makarantar nan ana koyarwa. Mahaifiyarka a nan ta yi karatu, ɗanwar mahaifiyarka a nan ta yi, wane ne a nan ta yi, duka sun yi karatu. Sai yanzu ne ka gano cewa malaman ba su da kirki, kai dai ka ce za ka hana matarka zuwa kawai. To da baka yadda da malaman ba sai ka canja mata wata makarantar. Wai sai ki ga namiji ko bihin fa bai sani ba, ba abin da ya sani. Wallahi akwai namijin da kika zaunar da shi, wallahi izu ɗaya karanta miki, wallahi ba zai iya ba. Amma yana fada da Islamiyyar da mace za ta je ta koyi Al-Qur'ani. Matarka ta koyi karatun Qur'ani, tana koyar da ƴaƴanka. Ta koyi addu'a, tana koyar da ƴaƴanka. Kai kanka ta koyi ya ake rike miji duk a gidan, duk a makaranta ta koyo. Amma sakamakon da za ka yi shi ne ka zagi makarantar ko ka hana ta zuwa makarantar, ka ce ba za ta je ba. A daidai bane. Dole mata sai ta je makaranta. Dole sai ta nemi ilimi. Shi kan baya so wannan mutumin mai hana matarsa ilimin shari'a. Baya so ya ga matarsa tana koyan dukkan abin da Allah yake so. Amma shi fa a wannan yanayin zai ga baya fashin shan taba. Ba mamaki dan taba ne. Shi wannan ba laifi bane. Ba mamaki wani har wiwi ma yake sha. Ba mamaki mai wannan ɗabi'ar da yake hana matarsa zuwa makaranta yini yake kwana yake yana kallon satellite da kallon fimafimai. Akwai matar da ta ce min malam muna mata faɗa cewa baje ya baki kawo handa ba a makaranta kina fashi. Kici ce malam kai hakuri, akwai abin da baku sani ba. Ta ce wallahi kaga mai gida na malam ya bakin cikin sa ya gana kama hanyar makaranta. Yau nun ma zuwa za ki ko na ki to ki ko ki to ki ki turbu ne yana batar wai yau ma zuwa za ki je. Ta ce malam ka san me yake mana. Ta ce wallahi idan ya dawo sai ya tattara ƴaƴan gidansa gaba daya sai ya ce babban dan sa dauko mana film din kaza. Kai ya yau wani film zamu gani, India zamu gani ko America ko kaza. Ta ce wallahi haka zai sa yara su siyo man generator a tada generator ya tara ƴaƴan gidansa gaba daya. Ai ta kallo ana kida ana rawa ana runguman mata. Ta ce kuma wallahi abin da yake malam ba ni kadai bane, duk matan sai in ya ga bai ganki ba ke ba za ki zo ba, ana abin zumunci abin arziki an hada kai a gida an hada kai, ke ba ki zo a samu hadin kai ba. Subhanallah. Shi wai a wajensa wai a hadu a kunna film din nan ana kallo, uwar gida ta zo, turaki ma ta zo, amarya ma ta zo, yaran gida kowa ta taho da yayanta a hadu a falo ana kallo wai ga mai gida tsakiya wai wannan wai shine wai zumunci wai an hadu tace mallam idan sun zo suna yi ni dai ban isan hana yayana ba dan yace su zo baran iya cewa kar su je ba tace amma ni sai shiga daki in bude bulugul maram dina da aka mana kari haddata da malamin qur'anin mai ba mu inje in tayi tace wallahi haka zai zo ya fito ni fa wannan rashin zumuncin ni ku zai yarda da shi ba ke malaman da ki su ne aka suka koya miki in miji ya kira ki a zo abin zumunci ba za ki zo ba yana ta maimaitawa wai zumunci tace mai gida wallahi hadda aka bani islamiya to wallahi sai hana ki zuwa islamiya tace mallan sai dai in zo in zauna wallahi da naje na haddace qur'anin nan ko mbuɗe littafi wallahi gwanda inje shi a wajensa gwanda inje in zauna in yi kallo mai kallo tare da yara ni kuma ya banne da kayan hada an zo makaranta a wulakanta tace wani lokacin ma sai zan fice ce ba zan ki je ba kuma haka kawai zai zauna a gida wallahi tallahi ba zai bari inje ba daga nan na gane sau da yawa nake gaya malamai na islamiya duk mutumin da ya ga wata daliba tana fashi kuma mai kokari ne tana fashi ko tana rauni to kai ya tsane ta ya bata uzuri ya tambaye ta yaya mijinta yake mace ce mai son karatu amma mijin ya karya ta tace wallahi malam ba zai bari ba tace akwai mijin da wallahi in yazo dakin ka wallahi ba kai sakai wani karatu ko wani hadda ko wani uba ba zai baka ma lokacin ba kuma kar ka dauka wani a banza kawai wannan shine misalin miji mai hana matarsa karatun addini shi kam ya fi so ya zauna da ke jahila ya fi fifita ai ta kallo ai ta kada-kada da raye-raye ga tsanani kuma shi a wajensa irin wannan miji rungumar addini mace ta runguma addini raja'iyya ne tazammut ne ma'ana mai da kai baya ne kai ki kufa kowa tsoron Allah ke ni oke ustadiya to kada da kin yi abu sai ce wai ke fi kowa tsoron Allah ke malaman naki su suka fi kowa sanin Allah ne haka zai ta gwabawa matarsa wannan bakar magana mar dadi mudayaqa li hurriyatiha fi baitihi ya takura mata ya hana ta yanci a gidansa yace kawai ni yanzu maganin ki shine kin ma daina zuwa makarantar kin daina zuwa islamiyya kofa ce fa aka bude iska tana shigowa yace bari ya toshe kawai ya gine kofar ai ku asha zafi duk mijin da ya hana matarsa ta je makarantar islamiyya ta je ta nemi ilimi ya gayyato kansa tsiya a gidan shi kuma ya gayyato lalacewar tarbiyyar ƴaƴan shi Allah ya shirye da mu dama an ba da shawara idan za a yi aure kai in zaka nemi mata fazfar bi zati dini ke ma idan zaki nemi miji ki nemi mai addini ba zai hana ki sallah ba ba zai hana ki kaza ba wata mata ta bugu mun waya tana cewa mallam ni kuma miji na abin da ya kware hana ni azumin nafila tace wallahi da ya ga ina azumi sai nuna bacin rai har ma ya ta fada wa na ce ki daina azumin nan ba nace eh idan yana zaune a gida ranar girkin sa ne wala Allah akwai bukata ta dan adam ba laifi ki mai da'a ki hakura da yin azumin ki bi shi wannan shine annabi ya faɗa tace to ai mallam wani lokacin fa baya nan ma ba a gida na yake ba mu matan sa da yawa ne in ya tafi sai kwana 4 5 sai ya gama bin matan sa amma wai ko baya nan wai ba zan yi azumi nace bai da haki idan dai yana nan ranar girkin ski wani yana dama amma ya tafi baya nan bai zo gidan mu kuma ya hana ki bauta Allah wato mazajen dai kala kala ne ai mutumin kirki kam shi ne zai ce wa matarsa ya naga kin daina ma yin azumi ne mutumin kirki na kware shi ke cewa da ƴaƴa da uwar duk a hada a rinka azumi litinin alamis shi ba ai ku fahimce ni inda bukata ya gaya mata wannan bai yi laifi ba amma ba bukata ra'ayi kawai shi bai so ya ga matar suna addini a'a wata kuma hijabi yake hanawa ku ji wani irin aka sifa ki ki duba ana so mace ta hijabi da niqabi lulluɓo ni fu ba son son yake ba shi wannan lulluɓo ba so yake ba kin zo kin in za su fita unguwa so yake ta sa masa gele ya yada ta tallanta a duniya bai da haki in a cikin gida ne komai zai ce kiki amma in dai za a fita tunda ba shi kadai zai ganki ba to bai da haki in sa ki saba wa Allah ki sa hijabin ki har kasa dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq miji na 11 ash-shahih marwaci ita kuma wannan baiwa Allah Allah ya hada ta da gola kin san gola kullun aka bu gorin gume yake baya bayarwa sai an fura husar fi sannan sai ya sake to shi wannan baya san sakewa marwacin mutum المقتر الشهير على اهل بيته في الانفاق يتي ترنسا da kwaban sa ya bayar ya ciyar sai an kai rana baya bambaruwa masara kenan sarkin tauri to ganda masara ma aka jajjaga ta a turmi ai tana dan fashewa shi kam wannan baya tabuwa kudin sa da dukiya Allah ya bashi wasa Allahu alaihi fi rizq Allah ya yalwata masa a cikin arziki amma matansa suna cikin talauci ga katan gida amma kuna cikin yunwa ga zabgegiyar mota amma cikin ki ba abinci ga kaza ga manyan shaguna amma baki da zanin da zaki rufa kanki a ciki ki je gidan biki saboda Allah ya jarabe ki da marwaci ash-shahih akwai su ko ba musu ban ji ba akwai ko Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda Allah ya ce maka aka kare shi daga rowar kansa to yana cikin wanda Allah ya rabautar da su Allah baya son ruwa babban malami babban sahabi babban waliyin Allah Abdurrahman ibn Auf mawadaci ne mai kudi Abdurrahman ibn Auf aka ce an ji shi a gidansa wata ran yana ta addu'a Allahumma qini shuhha nafsi ya Allah ka kare ni da ruwar kaina ni kin ji yadda masu kudi suke yi addu'a yake ya Allah ni dai ka raba ni da ruwar kaina Allahumma qini shuhha nafsi ya tamimitawa aka ce yaya aka yi haka yace ai in Allah ya tsare ni daga ruwar kaina idza wuqitu shuhha nafsi lam asriq bazan je ni sata ba saboda zan kashe kudi na tunda ina da kudi na Allah ya sa bani wa kaina ruwa zan kashe kudi na in more yace walam azni yace wallahi in Allah ya kare ni da ruwar kaina ko zina bazan yi ba zan je kashe kudi na in auri matar da nake so yace walam afal shay'an duk wani abu ne ki bazan yi ba zan kyauta wa iyali na haka Imam At-Tabari ya kawo wannan a karkashin tafsirin wannan aya haka idan ka koma cikin tafsirin adwa'ul bayan na imamu shinqiti rahimahullah da Allah yake magana akan man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai bawa Allah rance mai kyau yace wa maji'ul hasani ala alqardi da Allah ya hada bashi kuma yace yayi maganan bashi yace kyakkyawan bashi kuna yace Allah ya kawo shi bayan qadiyati zawjati wal auladi bayan ainihin wato case din matarka ka kula da ita ka ciyar da ita ka taimake ta haka ƴaƴanka ka kula da su ka taimaka musu ma'ana Allah yana so a kula da ƴaƴa Allah yana so a ciyar da iyali Allah yana so a yalwata wa mata ta ta more ƴaƴa su more su shakata daga arzikin da Allah ya bawa mai gida. Yace da Allah ya magana akan wa man yuqa shuha nafsihi, ko ya mutun ya kare ruwar kansa a cikin suratul taghabun. Yace Allah yana nufin bi anna al-infaqa ala al-awladi waz-zawjati inma huwa min babil qard al-hasan ma Allah. Ciyar da mata, ciyar da ƴaƴa, taimaka musu da agaza musu, wannan yana cikin bawa Allah kyakkyawan bashi. Da Allah ya ce wa zai bawa Allah bashi mai kyau? Kin san bashi mai kyau? A siyo muku abinci mai kyau yalwatacce, a baku ku ci ku more da ke da yayinki, sai ki ce mai gida Allah ya ma albarka, ka bawa Allah bashi kuma zai biya ka a kiyama. Wannan malaman tafsirin duniya haka suka faɗa. Da aka ce a bawa Allah bashi, ana nufin a ciyar da iyali, a taimakawa ƴaƴa. Duk wanda yayi wannan, to haƙiƙa ya bawa Allah bashi. Kuma wanda Allah ya bawa Allah bashi, Allah zai cinye masa? Wallahi Allah sai ya biya shi. Ya ku mazaje, kar ku yi matan kuruwa, kar ku yi ƴaƴan kuruwa. Ya ku mazaje, duk wani namiji ya sani cewa duk abin da ya ciyar da iyalinsa a gidansa da ikon Allah ya karbe shi a wajen Allah ranar tashi alkiyama, kazar da ka sai mata, naman miya da ka kawo, suturar da kai mata, abincin da kai, kudin makaranta da ka biya wa ƴaƴanka, ɗinkin sallah da kai musu, haihuwar da tai kai mata hidindimu da abin arziki, wallahi duka bashi ka bawa Allah. Kuma ba wanda ya taba bawa Allah bashi Allah ya cinye. Idan kuma kana tuhumar Allah ne, ko kana zargin Allah ne, kana ga Allah bai maka ba, to je ka rike kudinka. Amma dai malamai sun ce bawa Allah bashi yana cikin ciyar da iyali da taimaka musu. Yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in min khairin kai. Suna tambayanka dangane da abinda za su ciyar. Gaya musu duk abinda kuka ciyar na alheri, falil walidaini wal aqrabina, to ku fara kulawa da iyayenku da na kusa da ku. Malaman tafsiri suka ce wa aqrabul aqrabina ba'da al walidaini humul auladu waz zawja, wanda yafi kowa kusanci ga mai shi, wanda yafi kowa kusanci ga mai hali bayan iyayensa, matarsa da ƴaƴansa. Gashi Allah ya ce yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, abinda za ku fara kulawa wajen taimakawa in za ku ciyar iyayenku, to ku kula da iyaye. Sai Allah ya ce wal aqrabina, da malaman tafsiri suka ce al aqrabin, matarka da yayanka. Yau me yasa kuke barin matanku cikin yunwa da talauci da bukata? Yau me yasa kuke barin ƴaƴanku cikin talauci da bukata? Mutum Allah ya mai arziki, amma kaga alamar talauci a fili akan a fuskar ƴaƴan shi. Allah ya maka wadata, amma ga talauci a rigar ƴaƴanka. Allah ya rufa maka asiri, ka fita kunya, ba ka da talauci, ba ka da bukatar kaza, amma ga talauci a tukunyar gidanka. Allah ya rufa ma asiri, kana ta daure shanu, kana ta motoci, kana ta tiriloli, kana ta shaguna, kana ta kamfanoni, amma ga talauci karara a ginin gidanka, ga talauci karara a zanin matarka. Allah ya yalwata maka, Allah ya taimaka maka, Allah ya faranta maka, amma yau ga talauci a jikin rigar matarka da takalmin matarka, kana jan wani tsohon takalmi na jefarwa, tana jan wani lalataccen hijabi, abin kyama abin ki, ga mijinta yana da uban kuɗi. Ina za ka je da kuɗin? Me amfanin kuɗi da jin daɗin kuɗi mutum bai yalwata wa iyalin shi ba? Me amfanin wannan arzikin? Kawai sai dai a zo ana gaishe ka ana alaji alaji? La, wallahi bai kamata mutum ya samu a ga talauci a jikin matarsa ba. Ai matar mai hali ya kamata a ganta bulbul, matar mai hali a ganta jajawar kamar tumatir, matar mai hali a ga wato masha Allah a ga alamar ni'imar a tattare da ita da ƴaƴan shi, wannan shine dadin arziki. Amma mutum Allah ya maka arziki ya baka dukiya ka bar iyalinka cikin yunwa da talauci. Wani yaro wata rana kuji mun gwatar biya malama uban sa yana da hali, hatta yaran gidan sun gane cewa uban wato marwaci ne baya bayarwa, wasu ce ba lafiya. A lokacin fa ya tafi umra, shi uban ya tafi ya bar matarsa cikin jinya, shi kam yana da kudin da zai je umra yana labbaika allahumma labbaika, amma matarsa tana da ciwo tana kwanci. Aka dauki matan nan rangaranga aka kai ta asibiti, babu kudin asibitin, motar da za a kai ta asibitin ma ba mai dan bala'i, ya karkafe komai ya tafi da shi. Sai aka ce a kira shi a ce turo da kudi a kai matarsa asibiti. Sai yaron sa fadan sa sai ce wallahi zai bayar ba, kuma yanzu haka wallahi an kira shi zai bai da kudi, amma dube shi da shago kaza, dube shi da motoci kaza, dube shi gonaki kaza. Yace na san halin baban mu, yanzu ana kiran sa a waya banan sa hansuri wallahi cewa zai bai da kudi. Ile ku haka akai, aka kira uban di 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 ya dauka, ya yi gida ya kuke baba, ya ibada ya umra a lafiya kalau baba, to hajjiya da yau ba lafiya, ga mu a gadan asibiti ba a samu ma abinda za a kai ta ba, kuma gashi ma an mana bill ma babu abinda za a biya, ni ban da kudi, ni ban da kudi, wace a kai ta ba a gaya mun ba. Aka ce baba rashin lafiya sai an jira. Sai yaron ya ce kun ji ya ce bai da shi ko, yanzu bai da kudi ya tafi umra. Wannan misali ɗaya ne na baku cikin misalai na wasu mazaje masu shegen ruwa. Dan Allah mu gyara. Kullun ina rabdin waɗannan abubuwan da rayuwar mu yau da gobe. An yi kaza an yi kaza ba dan komai, wallahi mu burin mu a gyara. Wataƙila an faɗi misalin wani ya ji kamar shi ne, wallahi ba mu san ka ba. Amma ka gyara. Dan me miji zai rinka yi wa iyalinsa ruwa? Ruwar ma har da asibiti. Ka manta da hadisin da manzon Allah yake faɗa, yace hatta luquma taj'aluha fi imra'atika laka sadaqa, luma da zaka sa a bakin matarka lada zaka samu. Ka manta da hadisin Muslim da manzon Allah yake faɗa, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyali, mafificin dinarin da bawa zai ciyar da shi a duniya kudin da ka ciyar da shi wa iyalinka. Haka annabi ya ce best kudi, kudin da yafi albarka, kudin da yafi alheri da mutum zai ciyar da shi a duniya, kudin da ya ciyar da iyalinsa. Mallan ga abin arziki kana gani a hanya, ka taho gida kana cin tuwo miyar kuka da wake, ga kaji lafiyayyu suna taddigan mai da magiya jiki, ga kayan miya mai kyau da tatasai da tumatir mai kyau, ga naman miya, ga abunan ba za ka cefe ne ba, kullum sai dai a kada maka katta kafura bokko min kan bokko mai dede liya bokko hakuyan liya bokko bokko ni ko wanda ya ni bokko 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 haba. To ga wata ta ce wai ai magani ne miyar kuka. To mu dai ba mu yadda da wannan maganin ba, a zo a kashe mu da miyar kuka a ce wai magani ne? Mutum nawa miyar kuka ta kashe? Kaji wata mai mugunta wai da yawa. Ni ma mai wa'azi ina son miyar kukan wallahi, amma dai tsakani da Allah ai ban da rinka dan dagawa ko kuwa haba kullum ina. Yace dinarin da yafi kowanne shine wanda ka ciyar da iyali. An ruwaito mana cikin sifofin manzon Allah جميل الإشرة لنسائه يتلطف بهن ويوسع هن نفقته ويوسع هن نفقته. النبي هنا يلوتا إيالنسا شيدبا ميكوديبا أما والله هنا فرنتا إيالنسا صلى الله عليه وسلم. نجي نقوم شابيو متومن ديكي قولتشيو إيالنسا أشنفدا da mutumin da kuma yake baya mutunta matarsa idan zai zo mata shimfida, wannan mutum biyu ne mai wannan dabi'a, da wanda yake guje mata wannan nayi bayanin sa a baya, da kuma wanda zai zo mata amma ba mutunci. Al-Hasan Al-Husayn ibn Ali yace min al-jafai an yujami'a ahlahu la yula'ibuha qabla al-jima'. Abinda ake nufi anan, wannan mata Allah ya jarabe ta, ita mai gidanta da fushi yake zuwa mata, mana alakar su ta aure, ransa a baci zai zo kamar dole, ba dariya, ba wasanni, ba sakin fuska, ba farantawa, ba kyautatawa. Yanda kika ga jaki, kin ga dai jaki ba za ki ga alamar dariya a fuskar sa ba, to haka yake zuwa matar shi, a dole kawai take masa da'a tunda shari'a ne ba yanda za a yi. Wannan shine ake ce da shi al-jafi fi jima'ihi. Al-Husayn ibn Ali dan gidan Ali bin Abi Talib yace yana cikin munantawa da rashin kyautatawa, mutum yazo riski matarsa ba tare da yayi mata wasanni ba, yazo ya sadu da ita, ba a alakar aure da mace ba tare da wasanni sun gabata ba, musamman wani lokacin ma an kawo dan abu na ci mai dadi da za a faranta wa mace rai. Wannan shari'a ne, dole mu gaya muku, addini ne. Namiji ya kamata ya sani, mutum kawai yazo cikin fushi ya kira matarsa, wani wallahi da kararrawa yake kiranta, sai dai kika ta taho da gudu da kararrawa, wani to miki magana kiki kido har yanzu baki zo ba tallan duran ki nake, a haka za a zo ai abun, wallahi bai kyauta ba. Wasu matan fa haka suke hakura su bi mazan, to wannan kuskure ne, ba daidai bane. Manzon Allah ya arwaito yana wasa da iyalinsa kafin jima'i, yana sumbantan iyalinsa kafin jima'i dan ya faranta mata. Aisha da kanta take bada labari kamar yadda yazo a riwaya ta Imam Abu Dawud daga Nana Aisha, tace wallahi manzon Allah yakan zo ya sumbance ni, yakan mun kaza kan mun kaza, ya faranta min kafin alakar aure. Wannan dai shine babban gida, kuma wannan shine babban mutum, kuma wannan ita ce babbar mace, kuma wannan sune abun koyi, kuma waɗannan sune Allah ya ce mai koyi da su. To ga abin da suke yi, yaya miji zai zo cikin fushi da bacin rai da tsawa ya keɓanci ya kusanci matar shi, ba daidai bane, koda kuma zan yau suna yi ba daidai bane. Da haka ya kamata maza su ji tsoron Allah, su yi kokari su kiyaye. Jabir dan Abdullahi ya rawaito hadisi ingantacce kamar yadda Imam Ibn al-Qayyim ya kawo hadisi a cikin Zadul Ma'ad. Hadisin Jabir cewa annabi ya kwadaitar da cewa mutum yayi wasa da iyalin shi a wannan yanayi a wannan lokaci. Da haka ya ku mazaje ku kula da wannan haki, idan mijinki bai sani ba, koya masa, sanar da shi. Ana gabatar da dan abin da za a ci, dan abin da za a sha, dan abin kwadayi, koya yake dan abin da Allah ya hore maka kafin kusantar iyali. Kuma ana sakin fuska, ana yin wasanni, ana yin dariya, ana raha, ana yan wasanni. Wannan duka shari'a ne, kuma haƙƙin matanmu ne a kanmu. Idan namiji ya yi haka, ya kyauta Allah zai ba shi lada, idan bai yi ba, ya cutar da iyalinsa, ko da ta masa da'a, ko da ba ta yi magana ba, ko da wani bai sani ba, ko da ba a ce komai ba, ya haramta mata jin daɗin da Allah ya halatta mata. Ku kula, yanzu ko dabba ce kana so ta zo wajenka ka rike ta, ai sai ka mata dabara, ba dan wani abu kake zuba ba kana, ko kun san wannan mana dan dabara ne, zo mana dan matso mana, zo mana dan matso mana, wannan dabba kenan fa. to ina ga mutum ina dade maimaitawa maza ya kamata su gane cewa aure ba abu ne na wulakanta mutum ko tozarta shi ko cin mutuncin sa ba mazajen nan suna da yawa gashi ban gama da su ba da nayi ta sauri yau in gama da su amma gobe dai zan yi kokari na buge saboda ina ta akwai complain an ce karatun nan fa bana mazan ake duka yayi yawa gwanda mu kyale saka mu zo mu fara ran kwasan ku kuma abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe ina neman Allah ya yafe mu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.